Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babu Yakuma Keri da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 22 ga watan Disamba shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu gwamnan jihar Borno Babagada Umar Zulum ya ce jami'an sojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance ayi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwaransa Pfizer suka yi. Kanin zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talabijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna wa Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya tana cikin daji tana farautar 'yan bindiga.
The pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup.
Sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga dadi da suka sace daliban sakandaren kankara a jihar Katsina.
Haka kuma za a ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 sai dai an samu ƙarin sama da naira biliyan 500. Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagada Umar Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Jakana inda aka kai hali akan matafiya a ranar Juma'a. Aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai 35. Gwamnan Borno Babagada Zulum ya yi jawabi a wannan rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana.
And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Jakana and Auno, a distance of only 20 kilometers. Surprisingly,
yace abin bakin ciki ne a ce ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Auno wanda zakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abin mamaki, muna da brigade commander a Jakana tare da mutanen sa, muna da kuma commanding officer a ƙauyen Auno wanda tsakanin su kilomita 20 ne kawai. Kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi. Amma ba mu ga hakan ba, kuma maganan gaskiya ba mu ji dadi ba.
The most important thing is that I left Maiduguri this morning along this line. I couldn't see between Auno to Jakana single army personnel, neither police personnel. They are busy collecting money in checkpoints.
Yace abu mafi muhimmanci shine na bar ma Maiduguri yau da safe, kuma akan wannan hanya na zuwa wannan kauye na Jakana ban ga jami'in soja ko da guda ɗaya ba ko jami'in 'yan sanda. Suna nan kawai sun dukufa wajen karban kuɗi a wajen mabiya hanyar, suna kuma cin zarafin mabiya hanyar da ma mutanen da ke ƙauyuka.
The federal government and indeed the Nigerian army has to listen to the voice of the Nigerians.
Yace gwamnatin tarayya da jami'an sojan kasar dole ne su saurari al'umma don maido da zaman lafiya da lumana a Nigeria. Ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu, kamar yadda wannan malamin ya shaida manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da ƴarsa da cikin sa yana ji yana gani.
Kan wa sai mu ne sai muka juye moto sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude mana wuta. Direba ya gagara gudu sai ya shiga daji sai muka bude butu muka fita ta wuri. To matan da suka shigi da yaran da suka shigi mun sanya ba muka gudu a daji sai haka muka shira a sakani Mauno zuwa Zakana. Muna moto da yada yasa ita ta bude kofa wurin ta zauna wurin conductor ne ta bude kofa din ta gagara budewa ne sai muka fita muka bata sai sun same ta. Na gudu na je daji ina kwance ina gani suka cire yata sai suka sa moton hilon su sai suka tafi. Muna fata gwamnati ya taimake mu da wannan abubuwa da ke faruwa a sa kwazo da za a sa security men.
Sai da hari zuwa wannan lokaci babu abin da jami'an tsaron suka ce game da wannan hari, musamman ma na irin waɗannan hare-hare da akan kai kwanakin nan a yan baya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance ayi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwaransa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Moderna ya yi. amincewa da yin amfani da maganin Pfizer da BioNTech da hukumar zartarwar Turai ta yi a kasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a Turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya. Shugaban hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce an shirya raba maganin a ranar Asabar, inda za a fara ba da maganin a ranakun 27 zuwa 29 ga wannan watan Disamba a fadin kasashen nahiyar Turai. Ta ce wannan wata hanya ce mai inganci da za ta kawo ƙarshen shekara mai tattare da ƙalubaloli, kana za mu kawo ƙarshen COVID-19 da coronavirus ke haddasawa. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talbijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna ma Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala. Matarsa Jill Biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin Biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu. Wasu shugabannin Amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata, waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell. Shugaban Amurka Donald Trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan Oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi maganin ba.
An jima kaɗan ba zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, hedikwatar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na cin cikin daji na farautar 'yan bindigan nan da suka sace ɗaliban sakandire na ƙanƙara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke bayyana cewar sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga daɗi da suka sace ɗaliban sakandiren ƙanƙara a jihar Katsina. Ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. Wannan shine umarni da na baiwa runduna ta 8 da kuma takarun exercise Sahel Sanity da ke yaki da 'yan bindigar. Dole ne za mu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke laɓewa cikin dazuka don mu zakulo su mu gama da su baki daya. Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai kazalika ya ƙara wa'adin aikin dakarun na exercise Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar ya zuwa watanni ukun farkon shekara mai kamawa.
Exercise Sahel Sanity, as you all know, we initially had the conception to
aikin dakarun exercise Sahel Sanity tun farko an tsara shi ne na wata ɗaya zuwa biyu, amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata. Ganin kuma in mun gusa 'yan bindigan nan ka iya bullowa, a don haka mun ƙara wa'adinsa har zuwa watanni ukun farko na shekara mai kamawa, kuma za mu ƙaro gangankon sojoji da kayan aiki. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na daga cikin ƙwararrun da tun farko suka daɗe suna kiran da amame wannan daji.
Dama mun daɗe muna kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da sali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake cema drone. To akwai wurare da yawa wayanda duniya sun yi amfani da shi wurin irin wannan aiki na sa ido, kuma mun ga amfani. Sannan akwai tauraro na sama abin da ake cema satellite, shi ma ana yi amfani da shi.
To ko ƙarin wa'adin na dakarun exercise Sahel Sanity ka yin wani tasiri a wannan yaƙi da 'yan bindiga? Wing Commander Musa Isa Salmanu wani jami'in soji ne a rundunar sojan Najeriya.
Shi soja ba a yi shi ba don irin wa'annan aikin na dindindin. Akwai abin da ake ce ma faces a cikin kowane operation da ake yi. Akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba. Akwai face ɗin da soja za su zo. Akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban, wato 'yan sanda da civil defense da sauransu za su shigo su ci gaba da aikinsu.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babu ya dawo da labarai.
Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta cika bakarkashin matsin lamba a jiya Litinin, yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya, lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Saura kwanaki goma kacal a shiga watan Janairu da suka rage wa Burtaniya ta fice daga kungiyar kasashen turan da kuma kasuwar bai daya. Begin cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce. Masu tattaunawar tarayyar Turai da Burtaniya suna nan a Brussels kan tattaunawa ta tsaya a yayin da ake tattauna batun yancin masuntan Turai za su iya shiga ruwan Burtaniya da ba wasu batutuwa da adalcin kasuwanci. Lokacin da Majalisar Dokokin Turai ta kayyade da ke karewa ranar Lahadi ya kare ba tare da cin mai yarjejeniya ba, inda 'yan majalisar ba za su samu lokacin da za su iya tabbatar da wata yarjejeniya ba kafin ranar 1 ga watan Janairu. A ƙarshe, a jiya Litinin ƙasar Pakistan ta gargaɗi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja. Ta da mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukuliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid Ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zarge a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka. Idan ita India ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakarmu, lamarin zai rikide ya zama babban yaƙi da tarihi ba zai manta shi ba, inji Rashid yana faɗa wa manema labarai a birnin Islamabad. Ita ko gwamnatin India bata ce komai ba game da zargin Pakistan cewa tana shirin kai harin soji akan kasar. Garin Himalaya da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kai da New Delhi ke rike da galibin yankin shine ya haifar da yaƙe-yaƙe guda biyu a cikin yaƙe-yaƙe uku tsakanin India da Pakistan tun lokacin da dukkanin suka samu yancin kai daga Burtaniya a shekarar 1947.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda shugaba Buhari ya gabatar musu a watan Oktoba. To sai dai sun yi ƙarin sama da naira biliyan 500 wanda ya kawo jimlar kuɗin ya kai naira tiriliyan 13 da naira biliyan 588. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Majalisar ta kira kasafin a matsayin kasafi da zai kawo wa al'umma sauƙin rayuwa a yayin da suka amince da kashe naira tiriliyan 3.3 na kasafin kuɗin wajen biyan basussuka, sai kuma naira tiriliyan 4.1 da za a kashe wajen gudanar da manyan ayyuka. Majalisar ta amince da ware naira biliyan 496 ga wasu hukumomin da suka hada da Majalisar Tarayya da hukumar zabe ta ƙasa a matsayin abin da za a fara cirewa daga kasafin. Sanata Barau Jibrin shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a Majalisar Dattawan.
Na farko dai harsashin da aka yi na kuɗin shiga saboda ana da tunanin cewar za a samu wato tashin cutar COVID wanda sai shafi tattalin arziki, saboda haka sai ya zama na wato hasashen mana kuɗin shiga sai aka yi kasar shi. Daga bisani da fadar shugaban kasa wato maganar zartarwa ya kawo bukatar bada kuɗi biliyan 365 saboda a sami hanyar taimakawa ko a faɗaɗa a tsarin nan na tallafawa wato waɗanda sun tsananin talauci. To waɗannan abubuwa sun janyo an samu ƙari.
To na tabbaci za ka bamu cewa wannan kasafin zai tafi ka fada da ka fada ga na shekara 2020.
Wato abin da ya faru kasafin kuɗin da aka yi na shekara 2020 an samu matsalar aiwatar da wannan kasafin, musamman ma ta ɓangaren wato gina ƙasa, wato manyan ayyuka kenan, saboda wato cutar COVID-19 inda aka rarrafa ko ina ma ya zama ba aiki. To sai ya zama na an zo ƙarshen shekara ga kuɗi an bayar amma kuma ba damar aiwatar da ayyukan da ake son aiwatar da su. To shi yasa muka amince kan cewa ja abin ya kai wato watan uku wato March kenan.
Shi kuwa sanata mai wakilcin Katsina ta tsakiya Kabir Abdullahi Barkiya ya ce wannan kasafi zai taimaka wajen farfado da ayyukan yi da zai sa matasa su dogaro da kansu.
Yadda wannan kidnapping da ake yi zan ce kusan yana da alaka da talauci, domin inda mutane kowa na da aikin yi ya san ga aikin da zai samu abin da zai ci. Amma inda za a ce kowa mutane su shiga cikin daji suna tufashi, idan ka lura ai suna fatan mutanen da ana ba su kuɗi, kamar in suna da sana'a suna samun kuɗin da za su ci abincin su, cire da rayuwarsu, wake sai ya zama cikin daji kamar dabba. Saboda haka muna fata insha Allah kamar yadda muke fatan din shi fatan ne don alheri ga duka kasan baki da yanzu kuma cewa su gwamnati za su dartar da shi insha Allah kamar yadda ya kamata.
A kasafin da shugaba Buhari ya mika wa majalisar an yi shi ne a ma'aunin canjin dalar Amurka daya akan naira 376 sannan gangan danyen man fetur akan dalar Amurka 40. Najeriya za ta hakko mai lita miliyan 1.86 a kowace rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,931,460 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku izo a shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da ba ku muhawara akan siyasar jamhuriyar Niger. Suleiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. Kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa, haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje, duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar coronar da ta addabi duniya. Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawara da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zauri na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya. Sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana anan Najeriya. Me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben yanzu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya nasu barka dai, kuma ina gode ma VOA da suka gaice mu don mu zo mu faɗi ra'ayinmu da ganin mu akan siyasar Niger. Na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka bada haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma.
Me kike nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azzaluma?
Abun da yasa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba, saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya. Shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne, duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani. Sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kame nasu, kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su boye, alhali kuma ya yi laifi amma na adawa ko tarihi sai an ce a kamo shi a nemo shi. Yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna are saboda siyasa. To ire-iren laifin da ake sun aikata kuma akwai wanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin.
Alhaji Sani Usman, na san na ga kanka yana motsi dan an ce ko PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce ya faɗa, wani martani za ka mai ba?
Na farko dai wannan ya faɗa ra'ayinsa sakamakon cewar dama shi ya aka ce mamutina adawa duk abin da ya ga dama zai ɗauko na rabin siyasa shi in bani dama shi in bani da shi, da haka wannan ra'ayinsa ne faɗa ba gaskiya ba ne. Ba na tunanin cewar gwamnatin Muhammadu Isu tana kumbani da nan dama, saboda dama da ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin ƙasa a kama shi. To kuma ina ke tunanin cewa lallai mutanen sun aikata laifi ne dalilin da suka iya sa gwamnati ta kama su kenan.
Abubakar Kaji,
to a je cikin ƙasa a tambayin ƙasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu? Ƴan adawa me suke yi? Ba abun da ƴan adawa suke yi. tunda duk makamai manya-manyan duk mutanen su ne kamar Niger kasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan 20 ko da indigo ma ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su su ji dadi su sakata su wala ai ba shi haka demokratiya ba
Alhaji Sani Usman fada mana tunda da yanda yasa na so ta cigaba da mulki menene da wani sako la ku shiga campaign din nan na bana
ito alhamdulillah sakon da zamu shiga da shi duk campaign din bana yan kasa dai na farko dai sun gani a kasa sun gani irin da rawar da shugaban ISO ya taka a Niger kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sai gaje shi Bazoum Mohamed zai ci gaba dora inda shugaban ISO ya aje da yardar Allah insha Allah
to ba bari mu koma wajen Abubakar na mata shi Alhaji Sani Usman da yanda sai ya ce an gani a kasa tunda an gani a kasa su komi da
wahala mun ganta a kasa duk Niger an san tunda in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Niamey zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadez zaka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka je Kaya Aulet haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da dan takara tun kwanakin baya da nabi mai girma Salu Jibo yayi wannan kongre nasu gaba dai su rikice yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wani karbo min mulki in ka bani za a rike shekara 10 in nasar ka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma yayi shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba Niger kasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da zamu yi musu blocking zamu yi musu gate ba za su yi tsallaka ba mulkin tarayya shekara wannan na Isufu an gode ya gama shikenan amma ba maganan tarayya kuma da 2021 zuwa sama ba maganan tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jambiya kuma za ta zo ta kafa tarihi nata kuma jambiya ita ce Lumana ta Sonikson San Muhammadu insha Allah
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salu Jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan ma zaka ce yana dawa ne
eh wannan ya bada ra'ayin sa ne eh to shi na maganar Salu Jibo da yake magana wannan lalle Salu Jibo shi da zabe yake zabe haka ne tabbas amma banda haka ba su wani ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a san majito ba sai ne ta kare insha Allah in lokaci na danna in har za ta samu
menene shi yasa Bazoum Mohamed din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger
eh alhamdulillah Bazoum birnin da kauye ya samu karbuwa a Niger fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci
wanda yake Alhaji Sani da yake wata kil bangaren gwamnati kake shi yasa in kalmomin ka kadan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana ga dai dan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirinta a wajen zaɓe ana yin shekaru da dama muhammad Isufu ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaɓen to yanda za ta iya zartewa ko kuma 'yan adawa za su iya yi wani abu a duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hamata
yana da wuya cikin wasu kasashe inda adawar nasu bai yi ƙarfi kamar Niger amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi takil mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganar su wuce su zarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan na ce maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokacin ne kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya jajirce zai nemi shugabancin kasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen 10
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila tabu ta kare wannan karan jamhuriyar Niger wata sabuwar jami'a za a sake samu za a yi sabon lali.
Azubu kamar yadda muke gama din nan duk wannan maganganu da yake na maganar cewar tarayya ta tagar ta kare lokacin muke jira. Insha Allah kuma mu mun sani shugaba Isu ya gina Niger a yanzu haka. Yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda ajiye zai cigaba da gina Niger. Kuma abin da ke kara gaya ma cewar ƴan ƙasa a Niger sun san cewar irin halin da Isu ya sami Niger kuma irin halin da ya kai Niger yanzu a ciki. Kaga sai mu ce alhamdulillah mu mu Allah godiya.
To madalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da bakinmu Alhashi Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na model Lumana dukkan su ƴan Nijar mazauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici.
To Sarfilo a takaice gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Gwamnatin ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci kauyen Jakana inda aka kai hari akan matafiya a ranar Juma'a aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai 35. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwararsa Pfizer suka yi yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Moderna ya yi. Amincewa da yin amfani da maganin Pfizer da BioNTech da hukumar zartarwar Turai ta yi a kasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a Turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talbijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna ma Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala. Matarsa Jill Biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin Biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu. Wasu shugabannin Amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell. Shugaban Amurka Donald Trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan Oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi magajin ba. Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta cika ba karkashin matsin lamba a jiya Litinin yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya. Lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Saura kwanaki 10 kacal a shiga watan Janairu da suka rage wa Burtaniya ta fice daga kungiyar kasashen Turan da kuma kasuwar bai daya. Begin cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce. A jiya Litinin kasar Pakistan ta gargadi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja. Ta da mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin kasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid Ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zargi a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka.
Masu sauraro anan mu ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kafin mu sallama bari mu ce sabon waziri mai kanu rubi na Abuja Alhaji Galtuma Barde da aka yi masa a babban birnin tarayya. Allah ya kai riko ya sa a gama lafiya. Haka kuma muna ta yi Alhaji Muhammad Yakubu mai jama'a Gumel murna auren ƴaƴansa Abdulrazak Muhammad Yakubu da amaryarsa Fatima Hussein Idris. Sai kuma injiniya Bashir Abba Ahmed da amaryarsa Maria Hussein Idris wanda za a yi ranar Asabar a gidan Matawar Lankumel da ke kofar Arewa da karfe 2 na rana. To Allah ba da ikon yi lafiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta na gabatar da shirin da kuma Tibahiru Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.